paye pas, on parle pas, non pas la carte grise.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau Litinin 17 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyara a kasar Saudiya a wani bangare na rangadin yankin da ya hada da shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen Turai domin tattaunawa kan halin da ake ciki a Ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar Amurka kan rikicin. Wani harin 'yan bindiga kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 a arewacin kasar Benin.
To, kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau, za ku ji cewa gwamnatin jihar Ondo a Najeriya ta tabbatar da barkewar cutar zazzabin lasa, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 10. To, koyaya alamomin wannan cuta suke?
Alamomin sun hada da ciwon jiki, zazzabi, da kuma zubar jini daga hanci ko baki ko kuma ta hanyar dubura ko ta hanyar farji na namiji ko na mace.
To, a Najeriya har ila yau masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da hukumar lamuni ta duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa hanyoyin kudaden shigar kasar ya ragu tsakanin shekaru 10 da suka gabata.
Masana'antunmu gabaki daya ƙara mutuwa suke yi. To, banda haka kuma wanda muke saye ake amfani da shi a cikin gida, ana shigowa da su ne daga waje, ba ana sarrafa su a nan ba ne.
Muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda zai leka jamhuriyar Nijar, inda a wannan makon za ku ji cewa hukumomin kasar sun haramta wa ɗaliban sakandare amfani da wayar salula a makarantun kasar. To, amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyara a kasar Saudiya a yau Litinin a wani bangare na rangadin yankin wanda ya hada da mai da hankali kan tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Ana sa ran Rubio zai gana da Yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman a daidai lokacin da Saudiya da sauran kasashen Larabawa ke nuna adawa da shawarar shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falasdinawa daga Gaza. Trump ya bada shawarar cewa Falasdinawa su koma makwabtan kasashe yayin da Amurka za ta mamaye Gaza tare da sake farfado da yankin. Da alama wannan yunkurin zai iya kawar da fatan Trump na ganin Saudiya ta daidaita alaka da Isra'ila, matakin da mahukuntan Saudiya suka ce ba zai auku ba, matukar ba a samar da wata hanya ta kafa kasar Falasdinu ba. Amurka ta amince da manufofin yakin Isra'ila a Gaza a ranar Lahadi, inda Rubio ya ce dole ne a kawar da Hamas kuma ba za ta ci gaba a matsayin rundunar soji ko kuma dakarun gwamnati ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen Turai a yau Litinin domin tattaunawa kan halin da ake ciki a Ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar Amurka kan rikicin, da kuma shawarwarin da jami'an Amurka suka bayar na cewa Turai ba za ta shiga tattaunawar zaman lafiya ba. Daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron har da shugabanni daga kasashen Burtaniya da Jamus da Italiya da Poland da Spain da Netherlands da kuma Denmark. Shugaban kungiyar kawancin tsaro ta NATO Marco Rutte da shugaban majalisar tarayyar Turai Antonio Costa da shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen su ma duka za su halarci taron. A cikin 'yan kwanakin nan, shugabannin kasashen Turai sun yi alkawarin ci gaba da marawa kasar Ukraine baya, ciki har da Prime Minister Burtaniya Keir Starmer da ke cewa gwamnatinsa a shirye take ta tura dakaru zuwa Ukraine a matsayin wani bangare na rundunar wanzan da zaman lafiya bayan yaki. Prime Minister Sweden Ulf Kristersson ya faɗa yau Litinin cewa kasarsa ba za ta yanke shawarar kin ba da gudunmuwar dakaru ga rundunar wanzan da zaman lafiya ba da ke da aiki bayyananne. Wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 a arewacin kasar Benin, inda dakarun gwamnati yake kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin Islam dauke da makamai suke kaiwa inji kakakin rundunar. A rangamar da aka yi a ranar Asabar ta kuma yi sanadiyar mutuwar yan ta'adda 17. Ebenezer Humphoga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a yammacin jiya Lahadi ba tare da yin ƙarin bayani ba. Harin ya biyo ne bayan kashe sojoji da dama a cikin watan Janairu a wani hari da aka kai kan yankin Alebori da ke arewacin ƙasar wanda ke kai iyaka da jamhuriyar Niger da Burkina Faso da ke fama da tashe-tashen hankula. Jamhuriyar Benin da makwabciyarta kasar Togo da ke gabar teku duk sun fuskanci hare-hare a cikin shekarun nan yayin da kungiyoyin da ke da alaka da IS da Al-Qaeda suka fara da zaman su a yankin da ke tsakiyar yankin Sahel na yammacin Afrika zuwa arewa.
To nan gaba kadan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar kafin nan bar mu duba wasu daga cikin rahoton da muke tafa da su. A Najeriya, gwamnatin jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar ta tabbatar da barkewar cutar zazzabin lasa, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 12 yayin da wasu 112 suka kamu da cutar. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umaru Tambuwal ya aika mana.
Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da barkewar zazzabin lasa fiba a jihar, inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 kuma mutane 112 suka kamu da cutar ta lasa. Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da mutuwar mutanen 12 ne a wata takardar sanarwa da babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiyar jihar Ondo Dr. Adeniran Ikuomola ya sanya wa hannu. Tun farko babban mai kididdiga wato statistician general na jihar Ondo Shola Ajayi ya ce jihar tana da kididdigar maras lafiya da ta yi kama da zazzabin lasa fiba har mutane 357. Dr. Bello Magaji Arkilla Sakkwato ƙwararren likita ne a Najeriya.
Zazzabin lasa rashin lafiya ce wadda wani virus da aka ce ma lasa virus ka kawo, wa kuma lasa virus a Najeriya an fara samun shi wani kauye da aka ce ma lasa a kasar Borno. Yana cikin rashin lafiyar da aka ce ma viral hemorrhagic fever, wato zazzabin da wasu kwayoyin cuta na virus kanana hajjuni suke kawo, kuma suna dalilin da an ma rasa rayuka. Rashin lafiya ce wadda idan ba a gano da wuri ba gaskiya tana lahani ga rayuwar bil adama. Wannan rashin lafiya ce wadda aka fi samunta ko ake samunta a kacakam a Afirka ta yamma.
To doctor, wannan cuta ta lasa fiba ko zazzabin lasa fiba ba a samun su a kasashen Turai da kuma irin gabas ta tsakiya kasashen Larabawa?
A'a, ba a samu su can.
To yawanci ana ganin cewa wannan cuta na alakanta ta da beraye, to ko akwai wani kwaro ko tsuntsu ko wani naman daji da ake samu wannan cuta ta lasa gare shi banda bera?
A'a, ko beran ma ba ko na bera ba, akwai beran da aka ce Mastomys latelensis, wani bera yana da mamma kamar na kari haka guda masu yawa kasa gare shi, shi ne kuma nan arewan Afirka ta yamma ake samun wannan beraye.
Kamar a nan Najeriya, wani yanki ne aka fi samun zazzabin lasa fiba?
Gaskiya a Najeriya ko wace jiha ana samun shi, ba wani yanki da za a keɓance a ce an yi samun shi nan ko can ko arewa ko mai ko ina a Najeriya ana iya samun wannan rashin lafiyar.
To menene alamun zazzabin lasa fiba?
Na farko yana da kyau ka fahimci cewa wahi yau mutanen da wannan cutar ka samu ba su fitowa da alama ko daya, za su yi su warke ma ba a san sun yi ba. To wasu kashi 15 cikin 100 za su fito da alamominta. Alamomin sun hada da ciwon jiki, zazzabi da kuma zubar jini daga hanci ko baki ko kuma ta hanyar dubura ko ta hanyar farji na namiji ko na mace. To idan aka kai ga wannan zubar jinin zaka tarar da cewa kenan rashin lafiya ta riga hatta kai ta taba sassan jiki waɗanda suke kula da harkan kula da jini kamar su anta, su koda da sauransu haka.
Dokta, me ya kamata mutum ya yi idan ya ga alamun kamuwa da lasa fiba a jikinsa?
To na farko dai ya garzaya asibiti, sannan su kuma asibiti sai su yi kokari su tabbatar da haka. Idan aka tabbatar da haka, to za a keɓance shi domin gudun kada wasu su samu, sannan za a yi kokari a gano yan uwan shi in akwai wanda cutar ta harba kafin ta fara fitar da alamomi, domin su ma a keɓance su a aza su akan maganin da ya dace.
A can baya ma zazzabin lasa fiba ya sha kashe mutane tare da sanya wasu mutane jinya a sassan Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Wani gini da ya ruguje a babban birnin kasar Masar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 8 a yau Litinin, yayin da wasu da dama suka bace a karkashin baragozan ginin, kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka ruwaito. A aiki da motocin daukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya auku a unguwar ma'aikata da ke Kardasa, inda jami'an tsaron farar hula suke neman mutanen da ake tunanin sun bace a karkashin baragozan ginin, a cewar jaridar Al-Akhbar Al-Yawm. Wasu shaidun gani da ido sun fada wa kafar yaɗa labaran gwamnatin kasar cewa fashewar tukunyar gas ce ta haddasa rugujewar ginin, kuma 'yan sanda na ci gaba da bincike. Ana aiwatar da ka'idojin gini ba kamar yadda ya kamata ba a cikin babban birnin na Al-Qahira, mai mazauna sama da mutane miliyan 26. Garin ya sha fama da munanan rugujewar gine-gine da dama a cikin 'yan shekarun nan, saboda taɓarɓarewar yanayin wasu da kuma rashin bin ka'idojin gine-gine. Kasar China ta kaddamar da wani sabon zagaye na tuntuɓar diplomasiya ga kasashen Turai, a daidai lokacin da ake samun tsamin dangantaka tsakanin Amurka da ƙawayenta na Turai, a yayin da manyan jami'an Amurka da shugabannin kasashen Turai suka yi taho mugama kan batutuwan da suka hada da ɗabi'u da demokuraɗiyya da kuma Ukraine a taron tsaro na Munich a ƙarshen mako. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yi ganawar ƙawance da manyan jami'an kasashen Turai da dama, ciki har da jami'an harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Kaja Kallas da shugabar gwamnatin Jamus Olaf Scholz da sakatare janar na kungiyar NATO Mark Rutte. A yayin ganawarsa da Kallas a ranar Asabar, Wang ya ce babu wata muhimmiyar takaddama ta ra'ayi ko rikice-rikicen yanki na siyasa tsakanin China da EU. Ya kara da cewa Beijing tana goyon bayan duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya, kuma tana goyon bayan Turai wajen taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin shawarwarin zaman lafiya game da yakin Ukraine. Kalaman na Wang sun ci karo da sukar da mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya yi wa kasashen Turai.
A gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har ila yau ana masana na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da hukumar lamuni ta duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa hanyoyin kudaden shigar kasar sun ragu. A cewar rahoton, kudaden sun ragu ne daga maki 6.3 a shekarar 2014 zuwa maki 2.9 a shekarar 2024. Professor Dimis Inusa mai lafiya na Jami'ar Jos ya yi mana ƙarin bayani a tattaunawar da suka yi da Alheri Grace Abdu.
Mutane sukan duba abubuwan da suka faru a shekarun baya. Abinda nake so in fada miki a moyantsimi da tanadi, wato economics, shine wani lokaci su yan siyasa in suka hau mulki suna da nasu abinda manufa daban, wanda wani lokaci ba ya lalle ya kan yi la'akari da abinda ainihin abinda ya kamata a yi ba, domin su ma su cimma burinsu. Zan baki misali, shugaban kasa in ya hau sai ya nemi kuɗi ko kuma ya ciwo bashi ba karamin bashi ba kamar yadda aka yi a lokacin su Babangida, misali, sai ya fitar da wannan kuɗin ya bayar, aka yi amfani da shi, kowa zai gani kamar akwai arziki ne a kasan, ko ina akwai arziki. In lokacin da biyan bashin nan ya fara, a lokacin shi kuma wannan shugaban ya sauka baya kan mulki, sai kuma lokacin biya yayi, to aka fara biyan mulki ba gara wancan. Irin wayannan abubuwa suna faruwa. To za mu dawo kan shi Bola Ahmed Tinubu. Lokacin da ya ɗauka da ya karbi mulki, ilalle ya yi maganan tallafin mai, kuma kukan maganan tallafin mai ba a kansa aka fara ba, an daɗe ana yi. Buhari ya yi kuka a kansa ƙwarai da gaske, to an sami matsala. Yi tallafin mai ana bayarwa, kuma 'yan Najeriya sun ji daɗi, ba su kaɗai ba, har da wayanda suke muka yi iyaka da su, suna cin moriyarsa, domin su 'yan kasuwa in sun karɓi wannan tallafi a farashi mai rahusa sai su ɗauki man, kuma su kai wayansu wurare su sayar. Wani lokaci ka ga a Najeriya ma ka ga ana layin mai, amma kuma ka ga ƙasashen da suke kusa da mu ba a wannan layin. To wannan duk ya haɗa gabaki ɗaya. To lokacin da Bola Ahmed Tinubu ya hau, shi ya duba wani abu ne wanda yana da wuya wani ya hoba sa ya ce zai cire kuma ya zauna lafiya. Yayi maza maza yayi a lokacin da yayi shi yana gani yana sauri ne, amma kuma matsalar da aka samu shine ba a sa waɗansu abubuwa a ƙasa waɗanda suke za su zama kamar abubuwan da za su taimaka su kawo tallafi bayan da an cire wancan babban tallafin domin ya taimaki mutane ba. Kuma akwai wani abu da ba a yi la'akari da shi ba, maganan GDP wato na tattalin arziki na ƙasa da ake magana a kai ya danganta ga menene muke sarrafawa. Idan kuwa ba a yi haka ba, ba yanda za a yi a ci gaba.
To idan ana maganan abin da muke sarrafawa din nan, menene muka daina yi da ya kawo wannan babban koma baya?
To akwai abubuwa da yawa da aka daina yi wanda daman ana yi. Kamar misali, masana'antunmu gabaki daya kara mutuwa suke yi. In ba waɗannan kwanaki waɗannan watanni shine ana maganan waɗansu sun fara farfadowa ba, daman gabaki ɗayan su mutu. To banda haka kuma wanda muke saye ake amfani da shi a cikin gida, ana shigowa da su ne daga waje, ba ana sarrafa su a nan ba ne. Muddin kana ƙasa wanda abin da za ka yi ciwo, abin da za ka yi amfani da shi, abin biyan bukata, kai ba ka sarrafawa sai dai ka sayo daga wani guri, ba yanda za a yi tattalin arzikin ƙasarka ya tashi. Domin abin da muke sarrafawa shi ne zai inganta masana'antunmu, zai iya ba da gurare na samun aiki ga mutane. In suka sami aiki kuma za su sami kuɗin shiga su ma su biya bukata. To duk waɗannan abubuwa babu su, da su ne ya kamata a lura da su. In aka lura da waɗannan abubuwa, arzikin ƙasa gaskiya zai tashi.
Farfesa Dimis Inusa mai lafiya na Jami'ar Jos, masani a fannin tattalin arziki a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1,230 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji matakin da jamhuriyar Nijar ta ɗauka na hana amfani da wayar salula a makarantun sakandare da ke faɗin ƙasar. Haka kuma za mu ji martanin iyaye a jamhuriyar Nijar ɗin da kuma Najeriya. Naku Baban Yajibun ke fatan za a yi sauraro lafiya.
Bisa tattalin neman sani kowanne, a maza da mata don wajen miƙewa.
A kwanakin baya ne dai jamhuriyar Nijar da ba da umarnin dakatar da amfani da wayar salula a makarantun sakandare, lamarin da ta ce zai taimaka wajen inganta koyarwa a irin waɗannan makarantu, sabanin yadda yanzu ake barin ɗalibai suna gararamba da wayar salula a makarantu da ma azuzuwa, abinda kuma ke ɗauke musu hankali. Wakilinmu na Agadas Hamid Mahmud ya ji ta bakin hukumomi da kuma wasu iyaye game da wannan mataki na gwamnatin ƙasar. Kade abinda Malam Agali da ke zama jami'in ma'aikatar ilimi a arewacin Nijar ke cewa.
Lalle gwamnati ta haramta salula cikin adora kawa ikwalkin nan, wannan tabbata haka ne.
Ya mataki yake.
Shi dai mataki yanzu mu abinda suka ce mana in yaro ko yarinya ta kawo salula cikin ikwal, kama ne za a yi a rike yaso a kira uwayenta a mika musu salula ko directrice ta aka ga uwayen wanda ba su harkar salula na sai directrice ta rike sai zuwa gabacin sai a bata sai lakwal ta karin yaso sai a bata.
Kamar shi matakin ya shafi dukkan lakwaloli da koko akwai wuraren da ya shafa?
Ba, shi mataki ya shafi duka ikwaloli na nishirkin duka ko ina a shafi su. Yaro karami bai kamata ba ya kawo salula cikin lakwal, abu ne wanda lalle doka ta hana shi, wannan bai kamata ba, wannan haka ne. An doki mataki sosai wallahi bisa wannan abu.
Bayan kafa doka kun samu yaran da suka shigo da salula wanda kuka kama?
Mun dan kama waɗansu yara, ɗan mata ne wanda suka dan balaga ne a abinda na lokacin na gani wanda muka taba kama su, yawancin duk balagagge ne sisir tunda salula da muka yi wanga kinkiya mun ga abu da yawa cikinta, sai dai ba a kwaɗa wannan rantar fadar da
kamar kun gargaɗi mushinan da su fulka fallasa su yara waɗanda ke shigowa da salula?
Kware ku mun gargadi mushanni. Mushanni su da kansu duk madam mun ta shiga cikin kalasin. Ita da kanta ta ga yaro ko yarinya da salula tana kama. Tar salula akwai logic gare ta. Tunda ya ga salula ne surtu ayan mata kenan da nan yake halaka su. Bannin salula kina halaka ayan mata diya kenan ba mu wata nan gaba abu ya ci gaba da wannan abu. Wannan bai da kyau.
Kamar mafarin daktar da salula yana da nasaba da satar amsa ka watan jar ba haka.
Wannan kware yana da nasaba da trishe. An samu ko ga examen ma an taba samun examen wanda yara ga salula ke ba su response ne so sai su sa. Wannan tabbata haka ne ana samun yara trishe bisa salula kenan. Yaro in yawar ko wai an vocabulary bai san voga mukin ba sai yana diba salula sai ya ba da response kenan.
Yanzu idan kuka kama su yara menene kuke musu?
Ne kuloli duka na Niger kenan. Kowace komin akwai inspector de police wanda kowace sahiya yana giyewa ya cika kuloli kinna. To nan ne duk muka ga abu ga yaro yana inspector kina ke fadi ma. Kuma kullun yana kula da kulolin duk yaron da yayi wani abu bisa abinda doka ta hana muna fadi ma inspector sai ya sa abin da zai.
Tuni dai kungiyoyin iyayen yara suka yaba da wannan mataki. Sani Iro mamba ne a kungiyar.
Kuma ni wanda muke jira Aisha na yau ba abin da yake ciman tuwar kwaya. Tunda ba daidai bane kaga yaro karami da ko yariya karama da sabula ta wajen jika 200 ko 150 ko 100 kuma
cikin makarantu
suna aiki da su saboda in suka shiga cikin makarantar nan ba aiki suke ba tunda da nasabun suke kaga ko da haka ya kamata dama a dauki lokacin da wuri kuma ina son yawo hankalin mushin malaman makarantu su rike wannan doka ta dahi tsakanin Allah ya samu yaro da sabula a hannunsa a amshi in ma ba ajita ba har ƙarshen karatu abin damka mu a kira baban shi a damka masa ita to gobe in muka same shi da salula nan zamu dandake shi ko kuma zamu kore shi shi ya kamata dama irin wannan abu
kamar wace irin illa ce wai salula take da ita
salula tana da illoli da tana da gyara tana da illoli saboda illa da ke gare ta yaro da ke da ita yana karatu gaskiya bai tsaya karatu salula take dauke mai hankali ta kuma tana kawo abubuwa wanda yake ba tarbiyoyin mu bane na musulunci yara kaga suna kallon abubuwa iri wani kai abubuwan harkokin ba sarki wani ne to kaga ba daidai bane shi yake kawo ma yaran mata su ƙara lafiyar tare samari
kamar tana kawo nakasu ga bangaren da ya shafi ilimi musamman a cikin makarantu ganin cewa yara salula za ta dauke musu hankali sosai
ai ba amma magana abinda ka kai in baka jewar ka tsaya kana da salula har lokaci yayi ba kare ba to gobe aka tambaye ka zaka wadi ka gani kenan ba da kwai ba ta lokaci ga salula da kwai da rage ilimi kwarai a tafiyar da salula a cikin makarantu bismillah
kamar a matsayin ku na kuwaye yara ta ina za ku ba da gudunmawa domin ganin cewa wannan matakin ya samu ko kuma an samu ayi aiki da shi
zan ba da gudunmuwa sosai ta ci da samu su malaman da suke tare su don da ka samu ba kudin bane muke tare da yara amma su malaman suna tare su don ku za mu musu matsawa duk yanda za a yi in sun samu yaro da ita sabbin da amshi ta tunda su malaman su suke tare da yara nan kullun sai da mai ci
to wannan mataki dai da aka dauka a jamhuriyar Niger ya samu yabo daga Nigeria inda malamai da iyaye suke son barka tare da kira ga gwamnatin Nigeria ta dauki irin wannan mataki kamar yadda ake dauka wasu kasashe na duniya. Malam Muhammad Sani wani tsohon malami ne a kasar.
Wayannan dokoki suna da amfani sosai. Musamman mu a garin mu malamai muna dubawa tamman ma illolin abubuwan. Kaga yawanci makarantun mu ba makarantu bane irin na Turawa da akwai abin da muke cewa CCTV wanda duk inda kake ana ganin ka ana sanin me kake yi. To sai ka tarar cewa yara ne a secondary school yanzu tunda shi internet a kowaye salula ba ta da ka'idar kare dalibi daga abin da zai iya gani kai malami ba za ma ka san me yake iya gani ba in yana da wata dabi'a can da yake yi can a wajen makaranta a batta a wajen makaranta amma in an shigo karatu ayi karatu yawanci sai ka tara cewa ba karatun ake ba wannan dabi'ar da ake ta yi ita aka taho da ita cikin makaranta ake yi saboda haka sai ka iya kowa kana koyarwa ma ka zo kan yaro ka tsaya bai san ni ba yana nan yana ta kalle-kalle ko yana maganganu ko yana hira da wata budurwa ko yana hira da wani abubuwa da yawa irin wa'annan to wannan doka gaskiya tana da amfani sosai inda mu kan mu a Najeriya zamu iya sa hali mu tsare wa'annan abubuwan duk za su taimaka saboda banda ilimi yanzu an sake shi sagaga yanda mutane suke gani babu ka'idodi da akwai ka'idodin da za su tsare wasu abubuwa gaskiya da abin zai tasiri amma fatan mu ana sa a kawo abin da zai tsare tarbiyyar yara da shiryar da su akan hanyar da take ake madaidaiciya daidai da ilimin da ake ba su.
To masararo anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Ahmed Mahmud wakilinmu na agadarsu a jamhuriyar Niger da kuma Julie Legis Gresham naku Babangiji Brinke cewa huta lafiya sai wani makon.
Ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa.
Gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Suleiman Alhaji Buhari, jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Kace yanzu kunnuwa kuma kasar mu Niger yana kan babban taro na kasa domin jin inda kasar mu ta dosa da kuma shata da jawalin rikon kwariya. To amma muna so kungiyoyin farar hula da suka halarci wannan taron su yi magana kan yan kasuwa da ke tsanantawa talakawa da kuma kawo sabbin kamfanonin sadarwa daga kasashen waje. Don wallahi waɗannan kamfanonin sadarwa na Airtel da Zamani da Mobi Africa suna zaluntar mutane. Allah ya kyauta. Sai kuma Musa Malam Indu Kazawai mai cewa muna fatar wannan babban taro da yake gudana a kasar mu Niger a tashi lafiya. Ra'ayin na gaba ra'ayinka ne Hassan Dogon Faci ba tsari jihar Katsina. Kace muna yaba wa gwamnan jihar Katsina Malam Dukku Umar Ridda akan bada aikin gyaran tituna na cikin garin ba tsare da yayi. Babu shakka lalacewar hanyoyin yana daga cikin abin da yake ci mana tuwa kwarya duba da yawan hadira da ake samu sakamakon lalacewar hanyoyin. Muna fatan Allah ya sa a kammala lafiya. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace ga azumi ya kawo jiki, gashi aljihun talakawan Najeriya duk ya bushe shugabanninmu. Wallahi ku ji tsoron Allah domin dai mutuwa na nan ta Najeriyan kowa. To ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa.
A gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To Mahmud a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyara a kasar Saudiya a yau Litinin a wani bangare na rangadin yankin wanda ya hada da mai da hankali kan tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Ana sa ran Rubio zai gana da yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman a daidai lokacin da Saudiya da sauran kasashen Larabawa ke nuna adawa da shawarar shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Palestinawa daga Gaza. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen Turai a yau Litinin domin tattaunawa kan halin da ake ciki a Ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar Amurka akan rikicin da kuma shawarwarin da jami'an Amurka suka bayar na cewa Turai ba za ta shiga tattaunawar zaman lafiya ba. Daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron har da shugabanni daga kasashen Burtaniya da Jamus da Italiya da Poland da Spain da Netherlands da kuma Denmark. Wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida a arewacin kasar Benin, inda dakarun gwamnati ke kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin Islama dauke da makamai suke kaiwa, inji kakakin rundunar. A rangamar da aka yi a ranar Asabar ta kuma yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda 17 kamar yadda mai magana da yawon rundunar soji Ebenezer Honfoga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a yammacin jiya Lahadi ba tare da yin karin bayani ba. Wani gini da ya ruguje a babban birnin kasar Masar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 8 a yau Litinin, yayin da wasu da dama suka bace a ƙarƙashin baragwazon ginin kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito. A aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya auku a unguwar ma'aikata da ke Kardasa, ƙasar China ta ƙaddamar da wani sabon zagaye na tuntuɓar diflomasiyya ga ƙasashen Turai a daidai lokacin da ake samun tsamin dangantaka tsakanin Amurka da ƙawayenta na Turai, yayin da manyan jami'an Amurka da shugabannin kasashen Turai suka yi taho mugama kan batutuwan da suka hada da ɗabi'u da demokuraɗiyya da kuma Ukraine a taron tsaro na Munich a ƙarshen mako. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yi ganawar ƙawance da manyan jami'an kasashen Turai da dama.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kaimu. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin yin hakan. Murtala Faruk Sangina ne ya taya ni gabatarwa sai Fiona Wamai nan dudu da ta hada mana shirin. Da kuma injinin mu Patrick Deya da ya daidaita sauti. A madadin su ne Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare, amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.